الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Alhamis wanda ya dace da 10 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2023 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 14 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya. Jiya idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 134 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Baqara. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 135. Kafin haka akwai yan tambayoyi. Mai tambaya na farko yana magana hukuncin mai jin waka. Shin gaskiya ne jin wake-wake yana toshe kwakwalwar mutum ko ya toshe masa basira? Ban ga wani nassi ba a iyakacin ƙaramin sanina da ƙaramin bincikena da ya nuna hakan a shari'ance. Amma abin da zan iya tunowa maganar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da yake cewa san jin kaɗe-kaɗe da wake-wake baya haɗuwa da san jin Alƙur'ani mai girma. Yayin da mutum ya zanto yana jin kaɗe-kaɗe da wake-wake, hakan zai kori san jin Alƙur'ani. Yayin da mutum ya zanto yana da kwaɗayin ya ji ayoyin Alƙur'ani, to hakan zai kori sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake ɗinsa. To amma dai na soshi na shari'a sun tabbatar da cewa kaɗe-kaɗe da wake-wake kaya ne na haram. Akwai hadisi haka cikin Bukhari wanda ya nuna haka. Manzo Allah yake cewa za a samu ɗansu al'umma cikin al'ummarsa yartahilluna al-shara wal-harir wal-khamra wal-ma'azi. Al-ma'azi shi ne kayan kaɗe-kaɗe da wake-wake. Don haka bai halatta ba ga musulmi ya rinka sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake, ko na cikin gida ko na waje. Allahumma wani na cewa idan mutum ya zo ya tara ana sallar asuba, shi kuma bai riga ya raka ta nan fajr ba, ya zai yi? Abin da zai shi ne sai ya shiga sallar asuba tare da liman. Kuskure ne idan mutum ya zo ana sallah kowace iri ce ya koma gefe guda ce zai sallar nafila, ko da raka'a na fajr ce ko wata nafila din daban. Da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza uqimatu salatu fala salata illa maktuba. Idan an riga an tsayar da sallah ta farilla, to babu wata sallah ta nafila da mutum zai dole sai ita wannan ta farilla ta mutum zai shiga. Kuskure ne mutum ya koma gefe ce zai yi raka'a na fajr. Abin da yake za ka yi shi ne ka shiga sallar asubahi tare da liman, sannan daga baya idan an riga an kammala sallar asubahi ya halatta ka tashi ka yi raka'a ta nan fajr ɗinka. Akwai hadisi da ya nuna haka, ba wai sai na ta fito ba. Menene hukuncin mutanen da suke sanya labule su rufe bango a ɗakunansu daga gabas da yamma da kudu da arewa, da inda kofa take, da inda window yake, da inda ba kofa ba window, do a sa labule? Manzo Allah ya haramta a cikin hadisi. Ya ce bai dace ba abinda Allah ya ni'imta ku da shi ku yi sutura sai ku je ku rufe katanga da shi. An fahimta ku? Da haka idan akwai kofa mutum ya sa labule babu laifi, idan akwai window mutum ya sa labule babu laifi, amma wurin da babu kofa ba komai kawai ka sa labule ka zagaye, wannan haramun ne. Akwai nassi karara daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Wallahi haramun ne. Manzo Allah ya ga wata daga cikin matansa sun yi hana su, don haka ya kamata mu nisanci shi. Kuma idan kun lura za ka ga wani lokacin yadin da ake sawa yana da tsada, yana da alfarma. Kudin yadin ba kaɗan bane ba. Nawa ne cikin marasa lafiya da suke buƙatar daidai kudin wannan yadin don su sai magani a asibiti? Nawa ne daga cikin gajiyayyu da suke buƙatar daidai kuɗin wannan yadin don su sai abincin kwana 5, kwana 6, kwana 7 a gidansu? Kai kuma ka zo ka yi wa katanga labule ko kuma sutura da su? Wannan bai dace ba. Lallai manzon Allah ya nassanta ƙarar cewa haramun ne yin haka cikin hadisi. Don haka ya kamata duk wanda ya ji to ya gyara. Abinda mutum bai sani ba a da ba a kama shi da shi, amma bayan mutum ya sani lallai ya yi ƙoƙarin tuba. Wani sahabi da cikin sahabbai ya taɓa ɗaura laya? Babu. Ba dai sun bayar mutum ya yi. abinda malamai suke fakewa da shi su fassara shi da kamar saura laya, abinda al-Imam Ibn Kathir ya kawo na asar a cikin tafsirin suratul mu'minun karkashin fadin Allah ta'ala wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. In ka duba cikin Ibn Kathir karkashin wannan, sahabbai sun kasance suna karantar da ƴaƴan da matan zikirai da addu'o'i da ake na neman tsari wala Allah da nadare ko da safe ko da kowane lokaci. To Abdullahi ibn Amr bin al-As ya kasance yana karantar da ƴaƴansa irin wannan addu'o'in manya da suka iya, yara ƙanana da basu iya ba, sai ya rubuta a jikin takarda sai ya rataya musu a wuyansu. Kaga wannan aikin sahabi ne, kuma ba wai yana tinka su bane a matsayin laya ya sa fata a sa mata zare a rataya, yana rubutawa ne a cikin takarda a rataya musu don su iya karantawa in musu haddace ba, kamar yadda asar din ya nuna cikin Ibn Kathir. Domin inda laya ce da sai ce duk manya kowa yi, amma ban da manyan ƴaƴa sai ƴan ƙanana wanda ba sa iya haddacewa, to sai a daura musu a wuya don su rika karantawa, ba wai don su zamanto laya ba a karantawa. To idan mutum ya rubuci wannan riwaya din, wadda dukkan ku ɗaliban ilimi ne, ku koma cikin Ibn Kathir ku duba za ku ganta karkashin wannan aya cikin qad aflaha al-mu'minun, idan mutum ya rubuci wannan ya bada halaccin laya, to ya haici ilimi, dan ba haka ilimin ya tabbatar ba a cikin wannan tafsirin. Saboda haka ya kamata wato mu rinka kame bakin mu wajen faɗin abin da yake shine daidai a shari'a, kuma a rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama kaso kan dinsa bai taɓa ɗaura laya ba, bai taɓa bada wani izini ga wani mutum ya ɗaura laya ba. Asali ma magana ya yi manta allaka tamimatan fa kada ashraka, malamai suka ce anan ya ce tamimatan, ga kuma man wanda shartiyya ce, ga nakira tamimatan wan nakira fi siyaqin nafi tufid al-umum, idan nakira ta zo a jerin zance wanda yake na sharadin, to ta nuna cewa wan nakira fi siyaqin shart kai tufid al-umum, ta nuna cewa wannan laya din ta shafi kowace irin. Idan ko mutum zai yi da'awar banda ta kaza, to ya zama tafsis bila mufassir, domin al-aslu fil umum an yabqa ala umumihi hatta yarida ma yadullu ala tafsis. Idan lafazi am yazo aka dauke shi a matsayin am zaman me, idan kake banda kaza sai a bi ka bashi, waye yace banda kaza din, wanda yake da ikon yace gaba daya ne, shi yace gaba daya, kuma da shi ne zai zo yace banda kaza, to shi ko bai ce ba, kai sai kace banda kaza, kai ko baka da ahaliya da kace banda kaza, baka da ikon kai tafsis bila mufassir, domin mutum ya tafsir bala mufassir ya zama mujazafa fi babul ilmi. Wanda yake cewa hadisi ya tabbata cewa cikin Ramadana ana daure shedanu, to me yasa muke samun kanmu cikin wasuwasi, ko a cikin sallah ko a cikin alwala ko a cikin wani abu? Wannan gaskiya ne, kuma wajibi ne mu gaskata annabi. Annabi ya ce ana daure shedanu, amma ba ta yi dukkan su ba, ta yi maradatul jinni, akwai almarada min aljinni, wato kangararru wanda suka fi sauran barna su ake daurewa, amma akwai na kasa kasa wanda su ba a daure su, nasi bai ce an daure su ba, wanda ka yanka samu su wasu ke san yan kananan ne, da godiya Allah ma da abin ya tsaya a wasu wasu da manyan ne da ta baki. Wannan kuma yake cewa ka ce sihiri gaskiya ne, kuma ka ce sihiri yana yin tasiri amma da ikon Allah da izinin Allah, gaskiya ne na ba. To amma na ji wani yana cewa annabi ya ce duk wanda ya yarda da abinda mai tsafi ya yi, to hakika ya kafir cewa abinda aka shukura wa Allah. Wannan kuskuren fahimtar manzo Allah bai faɗi haka ba, ya kamata ku rinka tantance hadisi, don wani lokaci idan baka lura ba da ma'ana talarancin abu sai ka ba wani abu. Abinda manzo Allah yake magana, man ata arrafan aw kahin fa saddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mutumin da yaje wurin boka ko yaje wurin mai duba ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata shi, to ya kafirce abinda aka saukar wa Allah. Amma bai ce ba mutumin da yaje da akwai sihiri, yanzu kai ne ka faɗi wannan a sakamakon fahimtar ka, da haka sai kai istighfari da ka jingina annabi wannan, ba haka annabi ce ba, ina ba ta fahimta. Ila ya kasa rarrabewa tsakanin mai boka da mai duba da kuma mai sihiri, akwai lokacin da suke tare da juna, akwai lokacin da suke rarrabuwa da juna, kuma abinda manzo Allah ya bada hukunci wanda ya je wurin boka ko ya je wurin mai da'awar sanin daibu, domin al-arraf wanda ke da'awar sanin daibu an fahimta ku bambancin da kafin shine waɗansu malamai suka ce shi al-arraf yana da awar gaibin da zai zo nan gaba gobe ko jibi ya san me za a yi kafin kuma wanda yake da awar gaibi wanda ya wuce kenan to kaga wannan da shi ko mai sihiri mai yin tsafi da daka da ta kace wannan ita ce tambaya ta karshe ubangiji ta Allah ya mana gafara ya ji kan mu mun tsaya kamar yadda muka faɗa karshen aya ta 134 ya kuma za mu tashi farkon aya ta 135 mai Allah ta
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
وبنجي تعالى وقالوا su yahudu da nasara sun rinka cewa kunu hudan aw nasara ku kasance yahudawa mana ko ku zama kirista mana idan har kun yi haka ta hatadu to za ku shirye Allah ya ce kul ce da su bal millata ibrahima hanifa mu muna bin addinin annabi ibrahim ne hanifan miƙaƙƙen addini wanda babu karkata a cikinsa irin karkatar da ke cikin yahudanci ko irin karkatar da ke cikin kiristanci mai kakken addini annabi ibrahim ya zo da shi wa ma kana min al-mushrikin da dai bai kasance cikin mushrikai ba a madadin haka kullu kumun munai ga abinda za ku rinka cewa amanna billahi wa ma unzila ilaina mu mun yi imani da Allah mun yi imani da abinda aka saukar ya zuwa gare mu wa ma unzila ila ibrahim mun yi imani da abinda aka saukar zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam wa isma'il wa ishaq wa yaqub da annabi isma'il da annabi ishaq da yaqub wal asbati da abinda aka saukar zuwa ga jikokin gidan yaqub alaihi salam cikin annabawa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim mun yi imani wa ma utiya musa wa isa ko mun yi imani da aka abinda aka baiwa annabi musa da wanda aka baiwa annabi isa alaihi salam mun yi da taura mun yi da injila wa ma utiya nabiyuna min rabbihim ko mun yi imani da abinda aka baiwa ragowar annabawa daga wurin ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rarrabe tsakanin daya cikin annabawan Allah ko manzanninsa wa nahnu lahu muslimun mu gare shi ne sai Allah ta'ala muslimun muke miƙa wuya muna masu yarda da kadaitakarsa a babin rububiyya cewa shi kadai ne rabbu mai halitta mai kulawa da halitta da babin uluhiyya wato babi na ilahantaka cewa shi kadai tantance ai masa bauta da kuma babi na al-asma wa sifat lalle yana da al-asma al-husna yana da as-sifat al-ula waɗanda qur'ani da ingantattun hadisi suka tabbatar mun yi imani da Allah bisa ga waɗannan matsayai guda uku wannan shine abin da aka ce musulmai su faɗa idan yahudawa sun tallata musu addininsu sun ce kunu hudan ko idan nasara sun tallata musu aqidarsu sun ce kunu nasara Allah ce kace bal millata ibrahima hanifa millata din nan mafulan bihi ne ana kaddara musu fi'ili ay bal nattabi'u millata ibrahima hanifa wa ma kana min al-mushrikin sannan sai Allah ce ga abin da zaka ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim zuwa kasu wato sai wannan ya nuna kamala ta aqidar musulunci domin aqida ta yahudanci ko ta kiristanci gurguwar aqida ce ta ginu ne akan yin imani da wani bangare na annabawa ba wai yadda da su gaba ɗaya ba muna da dama mu kalubalanci yahudu cewa mun yadda da annabin ko annabi Musa a matsayin annabi ne mu a aqidar mu ma yana cikin ulul azmi min ar-rusul ko cikin annabawan ko cikin manzannin wanda suka yi fice waɗanda Allah ya zana su cikin littafinsa muna da dama mu ce da Kirista mu mun yadda da annabin ko a aqidar mu annabi ne kuma koda cikin annabawan koda cikin manzannin yana cikin ulul azmi min ar-rusul waɗanda Allah ya lissafa su cikin suratul shura da cikin suratul ahzab. Shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha wal ladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa, ga annabi Musa ga annabi Isa. Sai in mun yi haka ne sannan za a ce an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilay Allah yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Kuma Allah ya ce idza akhadna min an-nabiyyina mithaqahum wa minkum min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza. Da haka annabawan nan duk an ambace su cikin littafin mu, imaninmu baya cika sai mun yadda da annabi Musa, sai mun yadda da annabi Isa. In ba mu yadda da su ba, yaddan mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ta wadace mu ba ranar tashin kiyama. To amma ku ko a aqidar ku ta Yahudanci ba ku yadda da annabi Isa ba, ba ku yadda da annabi Muhammad ba, ko a aqidar ku ta Kiristanci ba ku yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Kaga ya zama aqidar mu ce cikakkiya dan ta yadda dukkan annabawa, aqidar su kuwa akwai gibi a cikin ta dan ba su yadda dukkan annabawa ba. Ina da gaba mai wato wannan shine aqida ta musulunci cikakkiya. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Akwai wata aya makamanciyar wannan cikin Ali Imran. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ما يبقى تدونا أنا أنت قولوا آمنا أتن أنت قل آمنا أمدد قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره. تنقولون آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إلى آخره وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. أنا أتنقوا وما أوتي موسى وعيسى والنبيون باتبا وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Ya ku tabbata cikin hadisi na sahihi Muslim, manzo Allah yana karanta waɗannan ayoyi guda biyu cikin raka'atan al-fajr. Idan yayin kabbara bayan Fatiha sai ya karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim har yanzu Allah na faduku baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun a raka'a ta farko. A raka'a ta biyu Fatiha da qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim wa isma'il har yanzu wa nahnu lahu muslimun sallallahu alaihi wasallam. Wani lokaci ya karanta Fatiha da qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko, a raka'a ta biyu Fatiha da qul huwallahu ahad. Wani lokaci Fatiha da qul a'udhu birabbil falaq a raka'a ta farko, Fatiha da qul a'udhu birabbin nas a raka'a ta biyu. Wani lokaci Fatiha da qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim a raka'a ta farko, a raka'a ta biyu Fatiha da qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun. Duk wanda mutum kuma yayi tayi, duk wanda yayi ya tabbata manzo Allah ya karanta su. To shine malamai suke faɗin hikimomi da ke cewa qulu amanna billahi nan khitabi ne lil mu'minin. Amanna billahi wa ma unzila ilaina lafazin ila yadullu ala al-intiha, an aiko wani abu ila zuwa ga wuri ba iyaka, zuwa da wani adadi na mutane da baka iya kididdige yawansu. Ina fata an fahimta. Su ne atba'ul anbiya, da haka aka amfani da ila saboda ba mutum ɗaya aka tura ba. Amma wa ma unzila alaina a can gurin manzon Allah kadai ake magana, qul amanna billahi wa ma unzila alaina yadullu ala al-khususiyya wal fawqiyya, wato daga inda aka turo zuwa ga wanda aka aikowa abin yake magana, shi manzon da aka turowa wahayi. Anan kuwa waɗanda aka isarwa wahayin sai kai amfani da ila saboda suna da yawa, anan kuma tun da shi kadai ne ala. Ina fatan kun fahimta. A can gurin anan wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, a can wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna ba kawo utiya ba, saboda ta riga ta gabata a cikin sura din da Allah ya ce wa iza akhadallahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin, lafazin utiya ya zo kenan, wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqarartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqararna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Ma'ana utiya ta riga ta gabata wajen lama mahama ataitukum min kitabin, ma'ana lama ataitukum min kitabin mahama ataitukum min kitabin wa ma utiya nabiyuna kenan. Ina fata an fahimta. Haka dai waɗansu malamai suka ce wallahu alam. Mai Allah ya ce aya ta gaba
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون
الله كيف إن آمنوا لوكة دكوكة سيدسوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم فإن آمنوا إن سنة دسن إيماني بمثل ما آمنتم به دائلن أبن دكوكة إيماني دسي sun yadda da annabawa gaba daya irin yadda kuka yadda da su gaba daya sun yadda da Allah sun yadda da malaikun Allah sun yadda da kaddara sun yadda da tashin kiyama sun yadda da dukkan littattafai sun yi imani da duk abin da ya wajaba yin imani da shi ne bayan amanu bil muslima amantu bi ya har sun yi haka faqad hitadu to sun riga sun shiryu suna kan tafarki madadici wa in tawallu in ku suka juya baya ba su yadda da wannan ba fa inna ma hum fi shiqaq to lalle za su kasance cikin sabani lafazin shiqaq waɗansu suka fassara shi da munaza'a jayayya waɗansu suka fassara shi da mukhalafa yawan sabani duk da wanda ka fassara shi yayi matukar dai mutane suka kaucewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to kansu ba zai hadu ba akan batan da suka kauce akan batan da suke sai kuma sun rabu da juna a cikin batan su ina ba ta an fahimta shi yasa sai ya kasance yahudu sun rabu gida 71 kirista suka rabu gida 72 musulmai waɗanda za su yi bid'a kuma za su rarrabu gida 73 musulmai gaba ɗaya gida 73 kashi 72 duk ƴan wuta ne sai kashi ɗaya ne ƴan aljanna saboda alkawari ne na Allah fa in ta wa in ta wallahu fa inna ma hum matukar ba qur'ani da hadisi aka rike ba duk abin da kuka kawo a duniya ba zai taba hada kan mutane ba sai sun rarrabu yanzu inda ahlus sunna za su ce wa dukkan sufaye daga yau mun yadda da sufanci a zo a yi sufanci amma ku faɗa mana a cikin sufanci wata ɗariƙa za mu sai sun yi faɗa kuma tsakaninsu wanda ke tijjaniya su ce tijjaniya za a yi wanda ake kadiriya su ce kadiriya za a yi ƴan naqshbandiya su ce naqshbandiya za a yi ƴan khallutiya su ce ita za a yi ƴan burhaniya ƴan wace ce kowa ma zai ce tashi za a yi ba yanda za a yi kansu ya haɗu in ma ka shiga ɗariƙa ɗaya rabe-raben ɗariƙa ɗin na cikin gida kuma sai sun rabu da juna wani ce za a yi al'ahadul qadim tsohon alkawali wani ce za a yi al'ahadul jadid faiza za a yi wani ce kaza wani ce kaza in ma ka yadda a gari daya ka ce to wani shehi zai bani sai wani shehin ya ce ka zo ni ne zan baka wanda ya ce ka zo ni zan baka wanda ya ce muqaddamanci na yafi na wane wane yafi na wane fa in tawallu wa in tawallu fa inna ma hum fi shika wallahi tallahi babu yadda za a yi kan al'umma ya hadu in ba a karkashin koyarwar alqur'ani da hadisin manzon Allah ba shi kadai ne abin da ke hada kan mutane fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila in kun yi jayayya cikin wani abu ba ta aka ku rufa juna asiri ba rufa mun asiri in rufa ma kar ka rufa mun asiri in ka rufa mun asiri ka ci ilimi kada ka rufa mun asiri in rufa mun asiri na ci ilimi ba ta wai mun rufa juna asiri ba kai kyale ni ne in rike nawa kai ka rike naka ba a'a farudduhu ila Allah war rasuli kuma yadda abin zuwa ga Allah ya ce manzon Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in da gaske ne kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar ƙarshe abu ne mai sauki za a fahimta in ana son gaskiya amma in ba a son gaskiya sai a kauce mata da gangan dukkan wani wali da za a faɗa a ce yana da falalana da kiba ƙarshe za a ce jika ne na annabi duk wanda ka bi duk waliyin da zaka bi an ce Abdul Qadir shehun annabi ne wato waliyin jikan annabi ne shehu Tijani ma an ce jikan annabi ne akwai wani wali dan amarya Alibe shi ma an ce jikan annabi ne dukkan su an ce jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba ku da shi a nan Kano a Kano ne yake da wannan dariƙa dariƙar Arusiya wai wani wali ne dan amarya wai an ce shi ma jikan annabi ne wai jikan annabi ne kowa jikan annabi ne sai mu ce mun yadda mun sallama jikokin annabi ne amma dan Allah da mu bi jikokin da mu bi kakan wanne bi kuma idan shi jika ya zanto na gari sai na bi kakansa ya kamata ya ji haushi na to amma kuna da awar idan mutum ya bi sunnar manzon Allah ya kyale ku sai ku ce wali yana kishi da shi ma'ana wali yana kishi da annabi kar a bi shi yanzu anan gurin ku ne kuka zagi waliyanku, ba ku sani ba uzurin da muke muku, ba ku hararo hadarin kalmar ba lokacin da za ku faɗe ta, da kun hararo hadarinta kafin ku faɗa, da ba ku faɗa ba. Shi ne kyakkyawan mutum da muke muku, kyakkyawan mutum da muke muku ya kamata ku bi kakan ku rabi da jika, domin jikokin adadin su yana da yawa, kakan kuma shi kadai ne. To idan ka bi kakan ba shi kenan, shi da an huta ba, to sai ce ba za a yi wannan ba. Ma'ana ko kai kalmar shahada, kai da Qur'ani, kai da hadisi, wannan kadai bai wadatar ba, har sai kuma kai da wani shehi ko wani wali. To idan aka sharɗanta haka a musulunci, kuma wani abu mai sauki da zaka fahimta, duka waɗannan mutane suna da tarihin haihuwa da kuma yadda aka haife su. A cikin su akwai wanda yanzu da wuce shekara 200 da kadan ba a duniya, wanda ya dade da yawa irin Shehu Abdul Qadir, kace karni na 4 zuwa karni na 5 misali, ba shi karni har na 5, daga karni na 5 zuwa yanzu kusan shekara 100 kenan da yan kai. Kafin a haife shi an yi shekara 300-400 ana addinin musulunci, a lokacin babu shi ballantana a yi maganar ɗariƙarsa ko wuridinsa ko zikirinsa. Haka ne ko ba ku ba? To waɗanda suka yi musulunci a can shekara 300 farko ta tarihi kafin a haife shi, musuluncinsu ya yi ko bai ba? To me yasa yanzu sai in na bi shi sannan musulunci na zai yi? Kaga ban sai bai taɓa magana ba yau, amma yau ya yi magana shi ya ce ya ma fi kyau. Abubuwa ne masu sauki, inda ƴan uwanmu za su yadda a rinka tattaunawa a haka a cikin kwanciyar hankali, ba zagi ba mutunci, duk wanda ya fushi Allah ba shi hakuri, Allah ya buci zuciyarsa, ba zagi ba fushi babu tashin hankali. Amma dai ga yadda bayani yake, ga yadda bayani yake, kwaya kwaya dalla dalla, in dai har waɗancan da suka rayu kafin haihuwar waɗannan shehinai bayan Allah waliyai zarata jikokin annabi, in har wanda ya rayu kafin waɗannan mutanen addininsa ya yi, kuma ka tabbatar ba da koyarwarsu ya yi ba da koyarwar annabi ya yi, to me zai hana nenawa yanzu idan na yi ba da koyarwarsu ba da koyarwar annabi ka ce nawan bai yi ba sai in na bi su? Duk mai hankali ya kamata ya wani tunani, ko mace ko namiji ko tsoho ko dattijo ko samari daga cikin muridai ko dattijo daga cikin muridai, ya kamata koya wannan tunanin, ya ba ƙwaƙwalwarsa tunani, kuma ya duba maganganun sufaye na daɗin na zahiri, irin su Junayd ibn Muhammad al-Qawariri, irin su Sahal ibn Abdullah al-Tusturi, wanda yake cewa tariqatuna hadhihi madbutatun bil kitabi was sunna, tafarkin mu da kake gani dinnan hakurin dine yake da Qur'ani da hadisi. Yake man lam yahfaz al-Qur'ana wa lam yaktub al-haditha wa lam yatafaqqah fa laysa minna, yake duk wanda bai bayyana Qur'ani muhimmanci ba wajen haddace shi da fahimtar ma'anarsa, bai rubuta hadisan manzon Allah ba a gari zuwa gari, yayi fataucin neman hadisi, bai kuma koyi ilimin fiqh ba, yace to baya cikin mu. To yau ina sufa ya cike ina sunan hadisin manzon Allah, sai dai mutum ya rufe hujjar mafarki, an yi mafarki da wani, an shiga aljanna, an yi mafarki da wani. Wani ya ce mani ita mada bil mana mati bil muna mat wa mani ita mada alal kara mati bil kara mat, wai duk wanda ya dogara da mafarki mafarki to zai mutu ne da gurace guracen zuciya, guri kuma shi ne zai tabbata. Duk wanda ya dogara da karamomi, wane mai karama wane mai karama, to zai mutu yana barci mai sani bai farka ba, daga barci ya zarce shi ne bil kara mati. Allah fahimtar da su. Salihan bayi ya kamata a girmama su, a ba su muhimmanci, a yadda da maganganunsu waɗanda ba su sabawa Qur'ani ba, ba su sabawa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Amma duk maganar da ta sabawa Qur'ani ko ta sabawa hadisin manzon Allah ta sai a ajiye ta gefe guda, mai ita a ba shi hakuri. Malaka ya hakuri ka zauna a nan da Allah. Ya hakuri ka zauna. An fahimta ku? To Allah gane da mu. Wayin ka wallau fa inna ma hum fi shitan allati fa sayakfikuhum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim, ubangiji ta'ala zai wadatar da kai su, wa huwa as-sami'ul 'alim, shi Allah shine as-sami'u mai ji, sannan kuma shine al-'alim masal sibghatullah mansub li al-izra, wato iltazimu sibghatullah ko alaiku dunakum sibghatullah, abinda ake nufi da sibghatullah addinin Allah ita ce fitra da Allah ya halitta dan adam kai ko lalzanci addinin Allah, amma an sa masa da suna sibgha tunda ana cikin jerin ayoyi da ke mayar da martani ga Yahudu da kuma Kirista. A cikin Yahudanci akwai wani ruwa da mai tsarki ne a wurinsu, idan sun haifi ‘ya’yansu suka yi musu wanka da shi, wai an rina shi kenan a kan Yahudanci ba zai bari ba. A Kiristanci akwai ruwa mai tsarki a wajensu, idan mutum ya shiga Kiristanci ko an haifi yaro ƙarami sai an masa wanka da shi, wai an rina shi kenan da shi. To sai Ubangiji Ta’ala ce wancan rinin Yahudanci kenan, wancan rinin Kiristanci kenan, amma ayoyin Alƙur'ani da hadisai su ne shibgatan lahi, rinin Allah. Shi za ku lazunta ba wani rini daban wanda ba na Allah ba. Wa man ahsanu minallahi shibga, wane ne ya fi Allah rina zuciyar ɗan adam ta tashi a kan imani da tauhidi da kaɗanta Allah, shi ne fitratan lahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah dhalika dinul qayyim walakin aktharu an-nasi la ya'lamun. Wa man ahsanu minallahi shibga, wane ne ya fi Allah kyautata addini, tsara addini, wa nahnu lahu abidun, lalle mu masu bauta ne a gare shi Allah.
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
أم تقولون إن إبراهيم أم شنكو تقولون كنا سوان إن إبراهيم وإسماعيل سواء النبي إبراهيم عليه السلام da annabi Isma'il da Ishaq da Yaqub wal Asbab da jikokin gidan Yaqub kanu hudan aw nasara, sun kasance Yahudawa ne ko sun kasance Kiristanci? Haka kuke faɗa a cikin aqidarku, a cikin addinin ku, haka kuke faɗa shi ne ma'anar am ta kununa na ke tare aya dake nan ku qul kace da su atuhaduna na fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum, shin kuna jayayya da mu ne cikin lamarin Ubangiji? Wa huwa rabbuna alhali, Allah shine Ubangijinmu, Ubangijinku rabbuna wa rabbukum, wa lana a'maluna ayyukan muna gare mu, wa lakum a'malukum ayyukan ku kuma suna gare ku, wa nahnu lahu mukhlisun, mu kan ga Allah muke tsantsanta bauta, muke yin ikhlas ba tare da mun hada shi da wani ba. Ma'ana in kuna jayayya da mu cikin lamarin Ubangiji, mun ce kun ce, mun fada kun fada, mun ce namu ne ingantacce kun ce naku, to ku je ku rike naku, mu mu rike namu. Ranar tashin kiyama za a yi hisabi a gare shi, za a ga su wane ne waɗanda suka dace da daidai mu da ku. Am ta kuluna, ko dai mu ce am anan bi ma'ana hal ta kuluna, ko mu ce am bi ma'ana bal idrabiyya kenan. Am ta kuluna inna Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq, wato kuna cewa annabi Ibrahim da annabi Isma'il da Ishaq da Yaqub da kuma al-asbab dan wato jikokin gidan Yaqub kanu hudan aw nasara, wai sun kasance Yahudawa ko sun kasance Kiristoci? Yahudu idan ka tambaye su waɗannan annabawan tun daga annabi Ibrahim zuwa wanda aka zana baya har jikokinsa gaba ɗaya, sun ce ai duk gaba ɗayansu Yahudanci suka yi. Idan ka tambaye Kiristoci, sun ce ai su kuma gaba ɗayansu Kiristanci suka yi, shi ne kanu hudan aw nasara. Ina fata mun fahimta. Sai Ubangiji Ta'ala ya tambaye su ya ce qul kace da su a antum a'lamu amillah, shin ku ne kuke da sani ko Allah? Yanzu ku Yahudawan da muke magana da ku, ko Kiristocin da muke magana da ku, wannan ba ana magana da wanda ba Qur'ani ya sauka sanan dare, abinda kuka sani tarihin ku sanan iyayen ku kadai, amma tarihin al'ummomin baya tun daga kan annabi Ibrahim zuwa annabawan da suka biyo bayansa, ba ku rayu da su ballanta na ku gansu. Wane ne ba ku tabbacin aqidar da suka yi kenan? amma ubangijin da ya halicce su ya ce musulunci suka yi, ko yahudu kun ce yahudanci suka yi, ko kirista kun ce kiristanci suka yi, a ina kuka samu wannan? A antum a'lamu amillah, ko ne mafi ya sani ko Allah? Ubangiji ta'ala ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وبنجدي يا بعد سيدنا النبي إبراهيم بيزما بيهودي با بيزما كريستا با يا كثن شيء أكن أديني نيمي كيكي بي كثن شيء سكي مواسي شركة با وأن ننجم أوه دا أوك كافر أمك ألوك سمن زن الله سيك الله رباوا يهوداوا دا نساراوا هو دا أوايكي النبي إبراهيم ناشني kowa da awareke nashi ne, amma da wasu ba su tabbatar musu da haka ba, sai Allah ya kore cewa baya ciki. Ma zane Ibrahim yahudiyyan, raddi ne kan yahudu kina, wala nasraniya, raddi ne kan kirista, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin, raddi ne kan mutanen Makka. Gaba ɗaya aya ɗaya ta yi raddi kan jama'u guda uku da suka yi da'awar annabi Ibrahim nasu ne, da aka kore duk ba nasu bane, sai aka ce to na wane ne, kamar mai tambaya ya ce na wane ne. Dalati inna aulan nasi bi Ibrahim, cikin mutane wanda suka fi cancanta a danganta su ga annabi Ibrahim, lallazina taba'uhu, sune wadanda suka bi shi kan aqidarsa a lokacin sa. Wa hadha an-nabiy, da wannan annabi shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallazina amanu, da wanda suka imani da wannan annabi. Allah ya riga ya raba gardama ki, ina fata domin duk wadanda ba ku da tarihi a kan sa, yasa a antum a'lamu amillah ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله باب في ذلك في أبن قطع ممن كتم شهادة عنده من الله ثمن دوندي يقوي وتشهد أو ننسى من الله شهادة تزو مسرق وجن الله واتو أنا ذا رجم مالما وطنم كنجوي قدابيو يهود النصارى سن قوي قد كيادة تزو مسرق سن دون مبينسو أكن كريا دن كوي وانا أبن الدنيا تغسر سام سن كسو قطع مسرق سيادة إن سن فتغ سياسي واللي أتكل لتاتنسو أقوي sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to mabiyansu za su yi imani, su kuma ba su san a imani ne. Shine Allah ya ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah ba ma fi zalinci a ban kasa saman da wanda ya koye shaidar da ta zo masa daga wajen Ubangiji. Wa man Allahu bi ghafilin amma ta'malun, Ubangiji ta'ala baya gafala dangane da abin da kuke aikatawa. Tilka ummatun qad khalat, wattan al'ummati da ta riga ta gabata, annabi Ibrahim da wanda aka lissafa bayansa, laha ma kasabat, irin abinda suka aikata nasu ne, walakum ma kasabtum, ku kuma na yau abinda kuka aikata naku ne, nasu ba zai amfane ku ba, naku ba zai cutar da su ba. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, ba za a tambaye ku ba dangane da abinda suka kasance suna aikata. Sai Allah ya ce
sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
حديث يا تبت سكن سيد البخاري لو كنت من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يهي جناز ومدينة يا توكي وتنليق ومشاشد تر ينا كلم بيت المقدس ينا ينسل بيت المقدس واتو مسلة قدس واندا ينا أليو تم مدينة قدس تنا دا أليو دا غرم مدينة واتو ينا كلم أليو كينا ينا ينسل amma a cikin duk wannan lokaci manzon Allah yana ta kwadayin yana ta fatan ina ma a juyar da shi ya rinka kallon wato masallacin Makka yana sallah a matsayin shine alƙiblarsa sallallahu alaihi wasallam. To sai Ubangiji subhanahu wataala ya amsawa annabi wannan fata nasi ya juyar da shi cewa ya rinka kallon wato masallacin Ka'aba yana yin sallah a madadin baitul maqdis. Ina fata an fahimta. Waɗansu malaman suka ce a'a, abinda tarihi ya nuna karan fara da ya rinka yin sallah ya rinka kallon Makka ne, masallacin Makka yana yin sallah, daga baya aka juyar da shi baitul maqdis, kafin a zo daga baya kuma aka sake juyar da shi yana kallon masallacin Makka. An fahimta ko? To wannan abu da ya faru na tahawilul qibla shine farkon al-mansukh da aka fara sami, al-hukmul mansukh da aka fara samu cikin tarihin musulunci. Mun karanta ma nan ta min ayatin aw nusiha na'at bi khairin minha aw mithliha, wato akan shafi hukunci a kawo shi da wani. Yanzu ga hukunci ana kallon baitul maqdis ana sallah, Ubangiji ta'ala zai shafi wannan hukunci a ringa kallon dakin Ka'aba ana sallah. To amma tunda abu ne da zai faru a karan fari, dole zai iya tayar da waɗansu tambayoyi, imma ga mutanen da suke da kyakkyawan niyya wala Allah ko masu mummunan niyya. To sai Ubangiji ta'ala yake faɗakar da annabi kafin faruwar abin, sai ya qulu tufaha'u minan nasi, da sannu wawaye daga cikin mutane za su rinka cewa ma wallahu, menene abin da ya juyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an qiblatihim allati kanu alaiha, daga alqibla su wanda da suke kallo suna yin sallah. Kafin su faɗi haka Allah ya sa musu suna wawaye waɗanda duk za su yi wannan tambayar, ma wallahu, me ya juyar da annabi da sahabbai an qiblatihim, daga alqibla su allati kanu alaiha, wanda da suke kanta suke fuskanta ta suna yin sallah. Sai Allah ya ce qul ka ta su lillahi al-masriq wal maghrib, ga Allah mallakar mahudan rana yake, ga Allah mallakar mafadar yake, yahdi man yasha'u ila siratal muttaqin, yana sayar da wanda yaso zuwa ga tafarki madalici. Abin nufi, yayin da kuka kalli can kuka yi sallah da umarnin Allah kuka yi, yanzu kuma da za a dawo da kunan gurin ku kalli nan gurin kuma da umarnin Allah ne. Manzon Allah ba ya da ta cewa cikin abinda Allah ya masa umarni sai abinda Allah ya ce masa yi, ba son zuciya yake bi ba, ballantana ya ƙi yin kaza don gudun kar masu kunji-kunji su ce kaza, ko don gudun kar masu tsegumi su ce kaza. Don haka Allah maɗaukakin sarki ce qul lillahi al-mashriqu wal maghrib, ka ce da su mahudan rana da mafaɗarta duk mallakar Allah ne, yahdi man yasha, yana shiryar da wanda ya ga dama, ila siratal muttaqin, zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici. To waɗannan as-sufaha, malaman tafsiri sun yi saɓani a kansu, waɗansu suka ce cikin ahalin kitab ne za a samu waɗannan sufaha ɗin wanda za su faɗa wa manzon Allah haka. Wato da su ahalin kitab lokacin da manzon Allah ke kallon baitul maqdis yana sallah, sai suke fatan a tunda har ya rinka kallon alƙiblar mu yana yin sallah, wanda sallah ita ce mafi girman ibada cikin ibadojin da aka shar'anta masa, to wata mutlana ma zai dawo addinin mu, haka suka rika cewa. Ina fata an fahimta. To sai Ubangiji subhanahu wataala yace sai yaqulu sufaha'u minan nasi, lokacin da aka juyar da shi ya kalli wato ainihin Makka ya rinka yin sallah, sai ya kasance suna zargi. To zargin nan da za su sai Allah ya sa suna wawaye, sai waɗansu malamai suka ce to kenan abinda ake nufi da wawaye da za su faɗi wannan magana su ne ahlul kitab, ma'ana yahudawa kenan. Waɗansu kuma suka ce mutanen Makka, dan su mutanen Makka lokacin da aka ce an dawo da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rinka kallon ɗakin Ka'aba yana sallah, sai suka rika cewa da sannu zai dawo ma addinin mu na gargajiya, da ba yana kallon baitul maqdis ba, inda annaba suka yi mun ga ya dawo gida sai dawo. In ba haka ba, mai yadda yadda su suka bar wancan alƙibla da suka ce ita ce za su yi, in mun ɗauki wancan aya ta gaskato akan su cewa su ne wawaye, in ma mun ɗauki waɗannan aya ta gaskato akan su cewa su ne wawaye. Amma dai siyakin ayar ya fi nuna cewa ahlul kitab ne ake nufi da ita, amma faɗinta kuma zai iya shafar dukkan wanda ya shiga cikin irin wannan zargi ga manzo sallallahu alaihi wasallam, sawa'un cikin mutanen Makka ko mutanen wani gari, domin al'ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi, ana lura da faɗin ma'ana da aya take nunawa, ba a iyakance ta akan sababin saukarta ba. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Ubangiji ce wa kadhalika ja'alnakum, kamar haka ne muka sanya ku zanto ummatan wasata, al-umma adila, domin al-wasatu yana daukan adalci, adalci kuma tsayawa tsaka-tsakiya, ta yadda baka yi nan ba ka karkata, baka yi nan ba ka karkata, baka yi gulumi ba, wuce gona da iri, sannan baka yi tafsiri ba, ka ta kaiwa inda ake bukata. an gane ku, domin idan mutum ya tsaya a ɗaya daga cikin gefa guda biyu bai yi adalci ba, idan ya kasa kaiwa abin da aka ce masa ya kasa kaiwa wajen bai yi adalci ba, in ya ketare kuma ya wuce wajen nan ma bai adalci ba, tsayawa tsakiya kenan. Waɗansu malamai suka ce a ummatan wasatan ana nufin khiyara zaɓaɓɓu, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Malamai masana harshen larabci suka ce ai alwasatu zai iya ɗaukan zaɓaɓɓu, zai iya ɗaukan adalai, domin adalin yana tsakatsakiya, kuma dukkan abu tsakiyarsa sai ka samu nan yafi kyau sama da gefensa. Saka aka siffanta al'ummar manzon sallallahu alaihi wasallam cewa su ne al'umma waɗanda suke wasa. Kuma idan kuka lura da kalmar wasa, muzakkar ne ba dan komai ba, dan saboda ismi ne wanda yake jamit walijumudihi istawa fihi tadhkir wa ta'anis, saboda kasancewar jamit ne sai kasance ba a yi ta'anis ta, an ba haka ba da aka ce ummatan da sai a ce wasatan a kawo ta'anis, amma ba ya bukatan haka tunda lafazi ne wanda yake jamit. A takaice dai alwasatu cikin mutane, adalai cikin mutane, ko alwasatu cikin mutane zababbun cikin su, hum wasatun yardal anamu bi hukmihim idza nazalat ihdal layali bi mu'zami, wato sune alwasatu yardal anamu bi hukmihim, in sun yi hukunci sauran mutane sai su karba. To haka al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam take. Hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu sa'id al-khudri, Allah ya kare da gare shi, manzo Allah ce za a kira annabi nuhu da mutanansa a ranar tashin kiyama. Annabi Nuhu ya ce labbaika wa sa'adaika ya rab, ubangiji ce hal ballagta, shin ka isar da sakon da aka aiko ka? Yace ya ubangiji da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, annabi Muhammad da al'umma su za su yi shaida, fa yashhaduna annahu kad ballaga, sai annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma sa duk mu ba da shaida cewa eh annabi Nuhu ya isar. An fahimta ko? Saboda mu muna da tabbas labari ne gaskiya cikin alqur'ani, inna arsalna nuha ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an yatihum azab alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budu allaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajala allahi idha ja'a la yu'akhir law kuntum ta'lamun qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ba wani zarfin zaman ko zarfin makan da annabi Nuhu bai amfani da shi ba, tsawon wannan lokaci ya rayu a cikin su alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Duk wannan Qur'ani ya riga ya koyar da mu, mun riga mun riki da wannan ne ilimin da muke da shi, da zamu ba da shi da cewa eh annabi Nuhu ya isa, ilimin ko da zamu kafa hujja da shi wahayi ne na Ubangiji, wa ya fi Allah gaskiyar labari ko? To shine wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas, ba su ba da shaida kan mutane ranar tashin kiyama kenan. Wa yakunu ar-rasulu wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida, annabi kuma yanzu to mai ba da shaida akan ku, inji Allah madaukakin sarki. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala atbayhi. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha, bamu sanya al-qiblat da za ka kasance a kanta ba, ba mu sa ka ba ka rinka yin sallah kana fuskantar ta daga baya mu juyar da kai mu dawo da kai Ka'aba, illa lin'alama, sai dan mu bayyanar da man yattabi'ur rasula, waye zai wa annabi biyayya, min man yanqalibu 'ala qibai, daga wanda zai juya akan diddigin sa yake wa annabi biyayya. Saboda lokacin da abin ya faru, waɗansu rinda suka yi suka ce in gaske ne yana da tabbas annabi ne, dan me yayi wuce a kallinan yau, kuma yazo ce a kallinan mu a kalluri ɗaya mana, sai suka yarda suka kasa yin itimali. Waɗansu kuma lokacin suka ƙara imani irinsu sayyidina Abubakar Siddiq, lokacin suka ƙara samun yaqin, kaga shine illa lin'alama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala atbayhi, lin'alama da Ubangiji ta'ala ce ba wai a lokacin nan ne Allah zai sani ba. Malamai suka ce ilimi iri biyu ne, akwai ilimin sabit, ilimi gabatacce wanda Ubangiji ta'ala ya san duk abin da zai faru a duniya kaman faruwarsa, akwai ilmun hadith, ilimi wanda yake Allah zai bayyana da shi, ma'ana ibrazuhu linnas. Wannan ilimin na biyu ko wallazi yatarattabu alaihi jazaa wal iqab, akan sa ne sakamako yake girwa, ba kan ilimi wanda yake sabit ba. Ina fata an fahimta, ma'ana sai in mutum yayi abin ne sai kuma sakamako ya biyo baya, amma tun kafin yayi ba Allah ya san zai ba, to ai da tun kafin yayi sai a kama shi da uquba tunda an san zai yi, a'a sai a bari sai yayi sannan a kama shi, dan shine abin da ya dace da adalcin Ubangiji. shine illa dina adawa man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu ala atbay wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hada Allah wa in suka ce mukhaffafatun min al-thaqila asalin zancen inna ismu inna din kuma damiri ne an hazzafe shi ana kaddara shi wa innahu yadda kissar take ko yadda labarin yake yadda sha'ani yake kanat anan gurin fi'ili madi sai zanto ismu kana din mahzuf an gane ko ismu kana din shine at-tawliyat lalle juyar da mutane daga baitul maqdis zuwa ka'aba kanat al'amari ne da ya kasance la kabiratan abu ne mai girma mai nauyi laraba su kan ce kabura haza fi kalbi da dukkan abin da ya zama mai tsanani a gare ka wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fatatihum bi aya walau sha Allahu la jama'ahum ala al-huda fala takunanna min al-jahilin wa in kanat la kabiratan wato asalan dai kaga kanat anan gurin ismu kana din kaddara shi zakai an hazafe shi kabiratan shine khabaru kana din lamun din da take ga gurin ta zama lamun muzahalaka ke me titi lamun muzahalaka ya kamata ta zo a farkon zance ga kuma inna ta zo a farkon zance inda ta fi ta karfi sai ta tura ta a madadin ta shiga cikin ismu inna sai ta tafi can gurin cikin khabaru inna ina fata mun fahimta zuhuli kafi lamun muzahalaka wa in kanat la kabiratan illa ala alladhina ahada Allah lalle yaddad al'amrun juya alqibla dinnan abu ne mai nauyi a cikin zukata sai fa ga wadanda Allah ya shirye da su wadanda Allah ya shirye da su ba za su ga nauyin abin ba wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum da dai Allah baya nufi mai tozalta imanin me ake nufi da Allah baya nufi mai tozalta imanin wadansu da suka yi tambaya suka ce to da kuma muna kallon baitul maqdis muna sallah an zo yanzu muna kallon Ka'aba kafin a zo a juya a kalli Ka'aba waɗansu sun riga sun mutu a tarihi ana ta kallon baitul maqdis da su ana sallah yanzu kuma ya tabbata cewa dukkan wanda ya sallah in zai kalli baitul maqdis bayan saukar wannan ayar sallarsa ba ta yi ba to yaya hukuncin waɗanda suka mutu kafin a juya a ringa kallon Ka'aba ana sallah Allah zai karɓi sallarsu ko ba zai karɓa ba shine Allah cewa ma kana Allahu liyudhi'a imanan ubangiji baya nufin ya tozarta imanin abinda ake nufi da imani ana nufin sallah ina fata mun fahimta Allah baya nufin ya tozarta sallarku zai bada lada akai ba da umarnin sa ba da kuma kallin sa yanzu kuma da umarnin sa kallin nan gurin duk zai bayar da lada akan dukan guda biyu wato shine Imam Bukhari yayi babi da yake cewa salatukum imanukum sallah ya halatta a sa mata suna imani dan Allah ya ce wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum yana nufin ma kana Allahu liyudhi'a salatakum allati sallaitumuha mustaqbili baitul maqdis lokacin da kuke kallon baitul maqdis ba za a tozarta wannan sallah ba akwai ladan auren Allah kuma wannan na nuna cewa ashe ayyuka suna cikin musammal iman ka san aqida ta ahlus sunna wal jamaa da sallah da azumi da zakka da aikin haji da salatin annabi da sadaka da hailala da istighfari duk bangalori ne na imani ina fata an fahimta duk da imani ya tabbata a cikin zuciya amma cikarsa da cikar waɗannan ne ragowarsa da ragowar waɗannan ne in waɗannan suka ragu imani zai ragu yazidu wa yanqus yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'asi amma a wurin waɗansu ƴan bid'a kuwa imani sai unjamit ghayr qabil lil ziyadati wa lil nuqsa da haka ba sa shigar da ayyuka cikin musammal imani amma da nassin alqur'ani gashi sallah bangare ce daga cikin bangalorin ayyuka amma an sa mata suna imani lidilala ala anna al-a'mal dakhilatun fi musamma al-iman wato ayyuka suna daga cikin suna na imani inna allaha bin-nasi lara'ufur rahim lalle ubangiji ta'ala lara'ufun mai tausayi ne rahimun mai jin kai bin-nasi game da mutane a wata qira'a lara'ufur rahim wato ba tare da wawun a bayan al-hamza ba ita ma qira'a ce mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wasallam
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
وَبَنْكِجِ تَعَالَى يَتَي تَدْنَرَا تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَائِ حَقِيقَ مُنْكَ جُوْيَا وَرْكُسْكَرْكَ أَسَمَا kana daga kai kana mai fata kana mai nema daga wajen ubangijinka ya juyar da kai ka daina kallon baitul maqdis ka rinka kallon ka'aba kana sallah mun ga hakan da kake yi fis sama'i a sama falan walliyannaka qiblatan tardaha lalle za mu juyar da kai zuwa ga alqibla da zaka yadda da ita shine ka rinka kallon ka'aba din dan haka fa walli wajhaka shatr al masjid al haram juyar da fuskar ka shatr al masjid al haram الشطر yana daukar ma'anar saitin abu yana daukar ma'anar inda abun yake koda ba kan saiti ba sai zanto nahiyatul masjidil haram juyar da fuskar ka jiha bangare sashin da al masjidil haram ina ba da amfani to anan gurin idan muka dauka cewa shatr al masjidil haram yana nufin fuskantar inda ainul ka'aba yake to zai zama kuskuren fahimta kenan Ubangiji ta'ala bai wajibta mana ba fuskantar hakikanin ɗakin Ka'aba sai ga wanda ya je can ga shiga ɗakin amma mutumin da yake nesa da ɗakin sai dai ya kalli wajen da ɗakin yake kila idan da za a sa wani ma'auni daga inda ka tsaya a auna za a samu cewa ka karkacewa Ka'aba din ko damanta ko hagun dinta amma dai wajen da take ka kalla wannan shine wajibin ka lokacin da kai nisa da ɗakin Ka'aba amma cewa saidin ta zaka kalla ba zai yiwu ba domin duk wanda ta zuwa aikin hajji shinkunan ko umara sai in tambaye shi cewa ɗakin Ka'aba ya kai girman wannan masallacin bai kai ba ya kai rabin wannan masallacin bai kai rabin wannan masallacin ba ashe in ana nufin kallon saitin ɗakin Ka'aba daga nan masallaci idan muka yi sahu tun daga dama zuwa ga hagu kuma kowa ana buƙatar kallon saitin ɗakin Ka'aba nawa ne daga cikin mu za su iya samun dacewa da saitinsa daidai wa daida tun da fadin sahun masallacin ya fi girman ɗakin Ka'aba kaga dole ba duka mu ne za mu dace da shi to idan ka ce kuma lalle saitin ake bukata a kalla sannan sallah ta inganta ka rusa sallan mutane da yawa kenan ina ba za mu fahimta sannan ga wannan masallacin ana kila da ka ƙara yadda kudu da masallacin na akwai wani kudu da shi akwai wani nan ma haka dole dai waɗansu dai ba yadda za a yi su iya kallon ɗakin Ka'aba ne sai dai ka kalli wajen da ɗakin Ka'aba yake to shine abin da aka wajabta maka shine ma'anar fa wanda waje haka shatr al masjid al haram da wannan gabar ne waɗansu malamai na fiqh suka ce kenan lokacin da mutum yake sallah zai kalli alqibla ne haka inda alqibla take ba zai sadda kansa ba ina fata an fahimta saboda suka ce Allah ce da manzon Allah fa walli wajhaka juyar da fuskarka shatr al masjid al haram suka ce idan ka sadda kanka haka ka kauce wa walli wajhaka ina fata an fahimta gashi ko ya tabbata cikin hadisi lokacin da manzon Allah ke cikin sallah ina yake kallo in yana tsaye yana kallon mawdi'us sujudi inda zai dora goshinsa ina fata an fahimta to da haka wannan istinbadi da wadancan malamai suka yi tunda ya cikar da hadisin manzon Allah dole sai a dawo kan hadisin manzon Allah lokacin da kake kallon alqibla din idan ka yana kallon kasa ba wai ka zuba alqibla din ido ba tunda baka iya hango ɗakin amma su sai suka fahimci ka zura idan ka saiti ko da baka hango ɗakin Ka'aba din kallo wajen da idan ka kar idan ka yi kallon kasa an fahimta ko to waɗansu malamai sun zafa fa kan wannan kwarai da gaskiya amma na taɓa halartar wani darasi na Sheikh Muhammad Atiyya Salim Allah ya ji kansa da gafara malami na dan malikiya shi ma yana karantarwa a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam da ke Madina yace ai zaka iya hada biyan sai ka kalli alqibla haka ka zura ido amma idan sai ka haka ce wannan takallubi ne ai zaka sha wahala kai kawai yadda manzo Allah ya ka huta Allah ya ji kansa da gafara فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ دُكْ إِنَّ كُوَ كَسَنْتِي فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ كُجُوهُ دَفُسْكُوتُنْكُ شَطْرَهُ وَجَنْ دَتَاكِنْ يَكِي وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَلَّي وَدَنْ دَأَكَ بِيَمَ لِلْتَابِي أَدَاءَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ سُنَا دَمَسَنْ يَتَكَكِّيَا تِوَا وَنَّ شِينَ غَسْكِيَا دَغَ وَجَنْ أُبَنْجِيجِنْكُ أَمَّا سِكَ قُوَيَ دَغَنْ غَنْ سِكَ فَدَا سِكَ أَدَاوَا دَ أَبِنْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَبَنْجِدِي بَيْزَنْتُو مَيْغَفَلَا بَا دَنْغَدَ دَ أَبِنْ سِكَ أَيْكَتَا حديث ياتي بطس كنسة يالبخاري دا مسلم daga Bara ibn Azib Allah shi kare da gari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an ce ya kalli al-qibla ya dawo ya ci gaba da kallon Baitul Maqdis ya wato dakin Ka'aba ya dinga kallon Baitul Maqdis akwai waɗansu mutane a waɗansu masallatai da basu sani ba basu san wannan aya ta sauka ba waɗansu sai sallar isha'i waɗansu sai a sallar asubahi aka je aka gansu suna sallah suna kallon Baitul Maqdis basu san ba a jiya an saukar da aya cewa a'a yanzu Ka'aba za a kalla ayi sallah suna cikin kallon Baitul Maqdis suna sallah da mai wucewa ya zo ya gansu a wannan hali zai ce ku bayin Allah jiya an saukar da aya an daina kallon Baitul Maqdis yanzu Ka'aba ake kallo ayi sallah da haka ku juya ku kalli Ka'aba sun sallaci wata sallar suna kallon Baitul Maqdis nan take sai suka juya suka ci gaba da kallon Ka'aba ga sahabbai sun fahimci fikihin mas'alar kenan da haka a yanzu idan na zo gari ban san al-qibla ba ina neman gabas ban san inda take ba sai na kalli arewa nake sallah sai wani zo ya ganni yace bawan Allah arewa kake kalla juriya ka kalli gabas to bai wa sai na yanke sallah ta ba na sake wata ikama a'a kawai sai in juya in ci gaba in ƙara sauraron a haka sallah ta take ina fadin duk mai dan waɗannan sahabban sun sallaci wani bangare da sallar su suna kallon Baitul Maqdis daga baya aka sanar da su kawai sai suka juya kawai suka ƙarasa suna kallon ɗakin Ka'aba ko ba su rama sallar ta baya ba ko ba su yanke sun faru wata sabuwa ba ko ba su rama rakawoyin da suka yi suna kallon can ba ina fatan kun fahimci bikin matsala Ubangiji da Allah ya ce wallahu ghafilun amma ya'malun sai aya ta
wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِنْ ذَاكَ زَوَدَ أَهْلُ الْكِتَابِ بِكُلِّ آيَةٍ دَكُوتِ إِلَى آيَةٍ بَاتَ بِقِبْلَةِ تَكْبَابَ يَنْ ذَا أَيِّ وَتُعَيْنُ الشَّمْسُ بِقِبْلَتِكَ na ana faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare sai zai lallace su kare su tsammanin ma wai yahudu za su dawo su zo su bi shi kan abin da ya zo da shi inda za ka kawo musu kowace irin aya akan ka gamsar da su su ba alƙiblarka ba za su bi ba wa ma anta bitabi'in qiblatahum saboda haka kai ma kuma ba za ka ba alƙiblar su ba wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd ai su ma tsakanin su wani baya ban alƙiblar wani ahlul kitab shine wa anta wallahu fa inna ma hum fi shakka kaga su ma tsakanin su wani baya ban wani ولئن اتبعت اهواءهم ان هر ذاك بسوي سوي زكاتنسو من بعد ما جاءك من العلم باين ابن دي زو مكن علمي انك اذا لمن الظالمين تو للي كاي ا wannan lokacin ka zamanto cikin azalimi الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم wadanda muka bai littafi cikin ahlul kitab sun san manzon Allah da sifofin sa kamar yadda suka san iyayen su cikin su wa inna fariqan minhum lalle wani bangare na cikin su la yaktumun alhaq wa hum ya'lamun suna koyi gaskiya ne da ganganci bayan ku sun san cewa gaskiya ce sai Allah
alhaq min rabbik fala takunanna min almumtarin wa li kulli wujhatin huwa muwalliha fastabiqu alkhayrat أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
ولكل وجهة الحق من ربك واتو قتكيا سوككيا تدقونوا بنجدنك فلا تكونن من الممترين كركة تنتيج كما سشكا الله يسمى منزل سبزي شكا با أما أنا فاتن حكا دومن سوران تجيكم متعين خطاب للنبي لكن المراد به امته duk da maganar an fuskantar da ita zuwa ga annabi, amma ɗaiɗaikun mutanensa ake nufi da wannan magana, don su ne zai iya yiwuwa su yi shakka dangane da abin da ya zo daga wajen Allah na gaskiya. Wali kullum mujahatun huwa muwalliha, kowace al'umma tana da alƙiblanta, ko kuma wali kullum ga kowace al'umma wujha, inda take fuskanta, inda aka shar'anta mata ta kalla, huwa muwalliha, Allah ne ya fuskantar da ita ta kalli wannan wajen. Irin yadda ya fuskantar da waɗansu suka kalli baitul maqdis suka yi sallah, yanzu ku kuma Allah ne ya fuskantar da ku, kuka kalli wurin a farkon musulunci, sannan ya fuskantar da ku ka kalli Ka'aba kuma a farkon yanzu kuma daga ƙarshe. Don haka fassar kul khairat, ku yi rigingeniya wajen ayyuka na alkhairi, wato wajen zartar da abin da Allah ya saukar na wahayi akan ku. Aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a, a duk inda kuke Ubangiji ta'ala zai kawo ku gaba ɗaya ranar tashin kiyama. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, lalle Allah mai iko ne akan kowane irin abu. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana daidai.